This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Hello, assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba, 17 ga watan Yulin shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa hukumar kididdiga ta ƙasa a Najeriya NDS ta bayyana a wani rahoto tabbatar cewa kayayyakin amfanin yau da kullun na ci gaba da hauhawa a Najeriya babu ƙarƙautawa. Akan wannan batu ne kuma muke so ku kira ku faɗa mana ya lamarin batun tsadar kayayyakin yake a yankin ku. Kamar kullun lambar mu ita ce 202-980-6850. A kira a bayyana ra'ayi. Kamar kowane daren ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin na ƙasa na Salamu Barma, wanda a yau shirin ya duba batun wani makaho da ke karatu a jami'ar Sokoto, wanda ya kuduri aniyar cimma burinsa na zama wato malami na jami'a. Amma kafin mu kai ga haka, da Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar Iran yau Laraba ta yi watsi da abin da ta kira mugun zargi daga kafafen yada labaran Amurka waɗanda suka ce tana da hannu a wani shiri na kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Kafar labarai ta CNN ta ce hukumomi a Amurka sun samu wasu bayanan sirri daga wata majiya tun makonnin da suka gabata na wani shirin kawar da tsohon shugaban Amurka ɗin da ake zargin Iran da yi. Wanda ya sa aka inganta tsaransa, wasu kafafen labaran Amurka ma sun ba da wannan labaran. Kafar labaran ta CNN ta ce wannan shiri da ake zargin an yi bai da nasaba da harbin da aka yi a wurin gangamin yakin neman zaben Trump na ranar Asabar a Pennsylvania, inda tsohon shugaban kasar ya ji rauni wani magoyin bayansa kuma ya mutu. Jami'an asibiti a zirin Gaza sun ce hare-haren da Isra'ila ta kai ta sama yau Laraba sun yi sanadin mutuwar Falasɗinawa aƙalla tara. Ɗaya daga cikin hare-haren ya faɗa kan wani gida a Al-Zaudi inda ya kashe mutane takwas. Wani harin kuma ya faɗa ne kan wani sansanin 'yan gudun hijira a Nusayrat ya kashe wani mutum. Jami'ai sun ce dama wani harin da Isra'ila ta kai ta sama ya rutsa da wannan sansanin 'yan gudun hijira ya halaka mutane 23 jiya. Sojojin Isra'ila sun ce sun auna wurare 25 a zirin Gaza a hare-hare ta sama a tsawon kwana guda. Sabuwar gwamnatin Burtaniya ta yi alkawarin sassauta zafin siyasar kasar tare da sassauƙaƙa tsadar rayuwa yayin da take bayyana shirinta na sabunta al'amuran kasar yayin buɗe zaman majalisar na wannan zangon. Batun ƙarfafa tsarin harkokin kuɗin gwamnatin Burtaniya da farfaɗo da tattalin arzikin kasar na daga cikin abubuwan da Prime Minister Keir Starmer zai baiwa fifiko a majalisa, kamar yadda Sarki Charles na uku ya faɗa a jawabinsa. Gwamnati za ta buƙaci wata sabuwar dangantaka da 'yan kasuwa da kuma ma'aikata wadda za ta taimaka ma ƙasar ta miƙe daga wannan yanayi na tsadar rayuwa ta wajen bayar da fifiko ma ƙirƙiro abubuwan zaman gari ga dukkan al'ummomi a cewar sarki a jawabin nasa. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Prime Minister Taiwan koko Premier Taiwan Cho Chung Tai yau Laraba ya ce tsibirin ya himmantu ga inganta tsaransa da kansa. Kalaman na Cho martani ne ga wasu kalaman tsohon shugaban Amurka Donald Trump a mujallar Bloomberg Business Week, inda ya ce ya kamata Taiwan ta riƙa biyan Amurka saboda kare ta da Amurkar ke yi. Cho ya ce, tuntuni ma Taiwan ta ƙara kuɗin da take kasafta ma ɓangaren tsaronta, ta sake wa'adin ayyukan soja a ƙasar don ƙarfafa dogaro da kai a ƙasarmu, saboda mu nuna ma duniya irin nauyin da muke iya saukewa a matsayinmu na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya. Kalaman na Trump dai sun sa hannun jarin kamfanin semiconductor na Taiwan ya rikito yau Laraba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madar labarin waje da rahoton mu na farko. A wani rahoto da ta fitar, hukumar kididdiga ta ƙasa NBS ta bayyana cewa kayayyakin amfanin yau da kullun na ci gaba da hauhawa a Najeriya babu kakkautawa. Hukumar ta bayyana cewa farashin kayayyakin masarufi ya tashi daga kaso 11.31 a cikin dari idan aka kwatanta da farashin a shekarar da ta gabata. Rukayya Basha ta aika mana da ƙarin bayani a wannan rahoto.
A rahoton da ta fitar, hukumar kididdiga ta ƙasa NBS ta bayyana cewa kayayyakin amfanin yau da kullun na ci gaba da hauhawa a Najeriya babu kakkautawa. Hukumar ta ce hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya ya ƙaru inda ya kai kaso 37.19 cikin 100 bisa ma'auni a watan Yuni, kuma hakan na nuni da cewa ba a taɓa fuskantar irin wannan hauhawar farashin kayayyaki a shekarar nan ba, wanda kayayyakin masarufi na gaba-gaba wajen ingiza hauhawar farashin. A cewar rahoton, hukumar ta NBS ta ce hauhawar farashin kayayyakin masarufi da suka hada da gero, masara, man gyada, manja, doya, kifi da dai sauransu na daga cikin abubuwan da suka taimaka wajen hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar, inda farashin su ya kai kaso 40.87 bisa ma'auni. Ko menene ke janyo irin wannan hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar? Dr. Isa Abdullahi Kashiri, malami kuma masanin tattalin arziki da ke jami'ar tarayya da ke Kashiri a jihar Gombe, ya bayyana cewa
ya kukuwa da rashin kwanciyar hankali, manoman a ƙauye an hana su zama, mutane miliyoyin mutane an kore su daga ƙauyukansu saboda haka ba sa yin noman ma. To iya ƴan wanda suke zaune cikin gari su ba noman suke ba, dan abin da aka noma ya zamanto ya ta'azzara, ya lalace, ana ta bin shi, saboda haka wannan yana da zama matsala a cikin al'amarin Najeriya.
Farfesa Isa Dandago, malami ne a jami'ar Bayero da ke jihar Kano, ya alakanta hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar da rashin tabbas da naira ke fuskanta wajen musayar kudaden kasashen ƙetare.
A faduwan darajar naira in aka kwatanta da darajar ƙasa a kudade na waje, su dala, su pound sterling, euro, saifa da shauransu, yana da tasiri sosai akan tsadar rayuwa da kuma matsanancin hauhawar farashin shi da ake fama da su a Najeriya. Saboda duniyanci kayakin da ake amfani da su a Najeriya, shigo da su ake daga waje. To idan za a shigo da su daga waje din nan, sai an nemi dala ko pound sterling ko euro ko su kasashe da za a yi cinikin kayakin da za a shigo da su din daga waje. To idan aka zo neman wannan kudade na waje, ya shiga farashin ya yi sama sosai. To wannan shi yake sawa faduwar darajar naira yake dada azazzala wato hauhawan farashi a Najeriya.
Dr. Isa Abdullahi Kashiri ya kara da cewa janye tallafin man fetur yana daga cikin abin da ke kara ingiza hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya.
Ga cikin matsalolin abin da gwamnati ta kawo ya tunzura hauhawan farashi shine, shekara guda da watanni da suka wuce ana saida man fetur naira 190 da wani abu. To da aka zo aka kara farashi 610, yanzu ma ba a samun shi haka. Saboda haka abubuwan da masana'antu suke amfani da su, kamar misali a kamfanonin yin taliya da su irin indomi da sauransu, duwayannan kamfanoni suna amfani ne da injina. To tunda kayan amfanin da suke da shi na makamashi ya yi tsada, to dole ma kayan da za su sayar ya yi tsada. Sannan na biyu, akwai tsadar wutar lantarki da kullum ake karawa. To duwayannan masu masana'antu su ma suna da ƙara shi ne a kan farashin kayan da suke siyarwa.
A farkon makon nan ne dai aka jiyo ministan sadarwa Muhammad Idris ke bayyana cewa gwamnatin tarayya ta bawa gwamnonin kasar buhunan shinkafa domin raba wa mabukata a jahohin su domin rage musu radadin zafin ake fuskanta a kasar. Ruqayya Basha, muryar Amerika daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayya Basha da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Sulaiman Munna Barma daga da shiri na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba da ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sulaiman Munna Barma. Wani makaho dake karatu a Jami'ar Sokoto ya kudiri aniyar cimma burin sa na zama malamin jami'a.
Gaskiya ni ina son in zama lecturer insha Allah.
Kari ka koyarwa a jami'a.
In raka koyarwa a jami'a. Domin ina son in ba al'umma ta gudunmuwa ta bangaren ilimi. Walwala dan kaga din mutun na da ilimi ai yana da walwala.
A jamhuriyar Niger ma maganar ilimin na kasar sun ce yake gaban malamai da dalibai masu bukata ta musamman waɗanda suka ci jarabawar kammala firamare da sakandare.
Duk inda adda yaro mai bukata ta musamman ko makahuna ko kurmana ne makaranta a nan cikin garin su a nan cikin karcen su koda yana da kani kowa za su tara makaranta baban su zai ba su abin karin sahiya zai musu komi shine zu bukatar ma Niger gaba dai.
To madalla a Najeriya wani matashin da Allah ya jarabce shi da larurar rashin gani ya zagi ne da fafutukar cimma burin rayuwa. Rufai Lawal, mazaunin jihar Sokoto wanda a halin yanzu ke karatu a jami'a, mutum ne da tun yana yaro yake sha'awar ganin ya zama malamin jami'a. Burin da yake ganin idan ya cika hanya ce da zai yi amfani da ita wajen ba da gudunmuwa a ayyukan ci gaban al'umma, kamar yadda ya shaidawa wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya a hirar su ta waya.
Ina godiya ga Allah sosai da ya dore ni ga jarabawa kuma ya taimake ni ya zamban cutar ta baban ji ina yawan barace-barace ba. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Ya kike ta zabga godiya ka mai da wannan rashin gani a matsayin wata baiwa ce?
Ai ranka yanzu akwai abubuwan da za a wa wani wanda yake da lalura ta musamman kamar yadda na gaya maka ana kiran mu special need ko kuma visual impaired ko kuma in ce maka person with disability amma dai ba mu son kalman nan. Kaga akwai abin da za a maka wanda dan kana da wannan deformity na za a maka shi da lafiyar kallo sai dai kike da ko kallo baka ishe wani ba. Irin ka je banki wurin biyan layi ko kuma ka je wurin aiwatar da waɗansu abubuwa a ce a yi wanda za a ce a shiga gwagwarmayar mutane kaga kowa bai da kin sa kai. Saɓon kana da lalura.
Rufa'i a rayuwarka in ka gama karatun nan gaba ɗaya tun da yanzu wataƙila baka fara aiki ba me kake so ka cimma?
Gaskiya ni ina son in zama lecturer insha Allah.
Ka riƙa koyarwa a jami'a?
In riƙa koyarwa a jami'a. Domin ina son in ba al'umma ta gudunmuwa bangaren ta bangaren ilimi da walwala dan kaga in mutum na da ilimi ai yana da walwala dan ka san ranka dai rai kana haske ana akwai educated akwai non educated to wanda ake kira da educated wanda yake da kana da ilimi da jin magana ka za a san cewa dan da shiga ki amma kuma in mutum na non educated kaga in ya magana ai za a ce kai wani ma in ma an so za a yi wani abu ba a doko ba a kira shi ya magana saboda biyan abubuwa wanda za su kamata.
Rufai lissafa mana abu ɗaya ko biyu waɗanda kuke fama da larurar rashin gani kuke amfani da su wajen yin karatu da suke taimaka muku a karatu.
Alhamdulillah akwai su sosai gaskiya. Na farko dai muna amfani da head and stylus ma'ana hand print da stylus. Na biyu kuma muna amfani da typewriter kamar yadda ka sani a dacen lokacin baya ba computer. Ana amfani da wannan typewriter ke wurin cewa an yi typing ɗin abubuwa da yanzu haka idan za ka ce wurin yan photo start za ka ga ana buga ta wadda ake bugawa da ƙarfi. Na uku kuma na ƙarshe da zan rufe maka da shi har computer muna amfani da ita sosai a yanzu.
To daga Najeriya bari mu je jamhuriyar Niger inda a yayin da ake shirin fara ayyukan karkasa ɗaliban da suka ci jarabawar ajin ƙarshen firamare da na sakandare don tura su makarantu na gaba. shugabannin makarantun ɗaliban da ke da tawaya sun bayyana fatan ganin hukumomin ilimin boko sun yi la'akari da halin da irin waɗannan yara ke ciki domin ba su gurbin karatu a makarantun da suka fi dacewa da su a maimakon a tura su fannin da za iya fuskantar cikas. Malam Musa Nasir na daga cikin jagororin makarantar Soli Abdulrahman da ke birnin Yamai.
Misali sai ka ga yaro makaho na an kai shi kamar ya tayi harkar electricity ko ku harkar mechanic ba a tsaya a lura ko ku a tambe su specialist ga yaro makaho na kenan inda ya kamata a kai shi college na kamata a kai ta secondary ba ta koyan aiki hannun da an san da bai iya wa
ma'ana inda ya kamata ya je karatu tsantsaya kamata a kai shi kenan
an tsabala sai ya kamata a kai shi ba wanga na koyan hannu ba akwai lalle koyan hannu wanda yaran mu suna iya yi misali irin su sarfiyar koko su lakare wannan da bai yake center na wanda kamar special na makahi me hakan ga ruki yaro a kai shi center koko ta gama yariya makaniya an kai ta sai ta zo ta koyi dumci na tela kaga akwai matsala wannan muna samun matakin ne da yawa da matsala da shekaru na baya muna samun yara ana orientation su can sai mun koma wajen minista a ƙara sake musu orientation to sa'an nan su kuma waɗanda yara masu BPC lalle da yawan suna ana kai su lycée da kuma alhamdulillah akwai kuma ina ana kai da yawa cikin su suna zuwa can suna karatu na administration da kuma su ifaye da aka alphabetization
na'am
to duk wannan muna hawa ta yan secondary za a samu duka orientation don su ci gaba da nasu karatu kuma masu baccalaureate alhamdulillah attention babu matsala hakan ga kodai dan yaro shi zai ga aikin da kai mai akwai da yawa suna duka kamar haraka kamar droit wasu suna harka enam wasu suna na espas lalle babu duk inda ba ka ganin su har cikin jahohi hayan da su tawa maradi yaran mu suna tattan suna karatu masu baccalaureate nan babu matsala
kamar ana tura su ne jami'o'i na cikin gida ba a tura su jami'o'i na kasashen waje misali
wala na kasashen waje da dai ana kai yara kan musu tun su karatu su tiniskin nan su Morocco to yanzu da shekarun gudun an zuwa ba a samu ba ɗalibin da an ka tura kasar waje misali da za ka iska har ture ana tura yaran mu tun da wani karatu za ka iske sai inda adda university inda sun ka ci gaba sosai to munan dai muna nan ana yi dai sannu sannu har zuwa mu kai ba wayance university kwa
na'am to masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Rufa'i Lawal ɗalibin jami'a mai larurar gani a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya da Malam Musa Nasir malamin makarantar makafi a Yamai jamhuriyar Nijar sai wakilin muryar Amurka a Abuja Nasir Adamu El-Hikaya da producer Julie Lazarus Grisham ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
Madalla a gaida Salimu Muni Barma da wannan shiri kamar yadda kuka ji a farkon wannan shiri cewa wato hukumar kididdiga ta Najeriya ta fitar da wani rahoto da ke nuna cewa kayayyakin amfani yau da kullum na ci gaba da hauhawa a Najeriya babu kakkautawa akan haka ne za ku kira yanzu ku ba mu ra'ayinku ya lamarin wannan al'amari yake a yankinku lambar 2020980 a kira a bayyana ra'ayi. Mun samu kira wani ne a kawun layi wani ne ke kan layi Salamu alaikum Malam. Salamu alaikum. Ina ji mun rashe shi wanda ke kan live, mun rashe shi insha Allah. Za ku iya kira ku ba mu ra'ayin mu, lambar mu dai kamar yadda kuka sani ita ce kullun muke amfani da ita. Don haka ku kira ku ba mu ra'ayinku, ko kuma ku gwada muna yanda tsadar kayan wato kayan masarufi da abubuwa na rayuwar yau da kullum suke a yankunanku. Ku kira ku ba mu ra'ayi akan haka, kuma kun ji yadda hukumar kididdiga ta Najeriya ta fitar da rahoto da ke nuna cewa abubuwan wato sun karu da wurin kashi 11.31 a cikin 100. Wannan abu al'amari ne da wato ya zama gama gari ko ina akwai shi. Don haka ku kira ku nuna muna ya wannan abu yake a yankinka. Wannan shi ne abin da za ku kira mu a kai. Mun samu kira daga jihar Neja. Wane ne a Neja?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.
Amma wa alaikum assalam.
Kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba, memba a muryar matasan Afirka da ke jihar Neja.
To Malam Ibrahim, duniya na sararin ka.
To masha Allah, al'amarin aho abinci abu ne wanda zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Sai dai mu fatan Allah ya kawo mana sauki, ko da yake mu anan muna dan jin kamshin kaka tana dan fara cin tumu da sabuwar gida aka dumun dan fara cin haka, amma a yankuna da dama al'amarin gaskiya sai a hankali. Kuma ya kamata a ce su shugabannin mu su yi tausan al'umma mu rika.
To mun gode kwarai Malam Ibrahim. Yanzu bari mu je jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
To babu ya kuma ke di barka da lafiya. Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gatar da ke a Kaduna tare da Najeriya.
Madalla Malam Murtala, bismillah.
To masha Allah. To abun ba dadi babu ya kuma ke di. Wallahi sananin rayuwar da al'umma suke ciki abun ba dadi ma babu ya kuma ke di. Me dan kasuwa fa zaka je ka kasa kayan ka, in dai ba kayan abinci bane wallahi sai kai wata ɗaya baka samu baka ciniki duk ta da ke shagon ka baka ciniki naira 5,000 ba. Kai ma bashi kake rayuwar ka da bashi ake ci. Kayan abinci to shi ne za a danci, amma duk wani sana'a ya mutu a Najeriya ba za ku muke ne. Muna kiran masu ƙasa su sauke su san abinda ake al'umma samu sauki. Da fatan zuwa ta yi lafiya.
Mun gode kwarai da gaske Malam Murtala. To mu har yau dai muna jihar Kaduna din. Wane ne a Kaduna na biyu? Wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amma wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Baba ya kuma kai fuska da dare. Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, muna da sauraron ka.
To alhamdulillah, idan muka dauki wannan batutuwa na wani karin abubuwa, gaskiya al'amari sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma gaskiya al'amari baba ya kuma kai, idan muka dauka mu a nan Najeriya, abin da ya danyo mana wannan tsadar abubuwa ne wanda yake gaskiya al'amari, idan muka dauka za mu ga tun daga shigan wannan shugaban kasa da ya shigo, maimakon a ce sautiyawa mutane abin da ya dace, sai ya zo abin bai zai abin da ya dace ba. Domin cire tallafin man fetur a Najeriya yana ɗaya daga cikin abin da ya jawo mutane tsadar kayayyaki. Kaga ɗan kasuwa ne, yanzu kaje ka so kai da kana biyan mota daga Kaduna zuwa Lagos abin da za ku biya naira 300 ku amma mai kura biyan kusan naira 1800 miliyan 1 idan ka tuka a ina za ka farkare wayannan kudaden kudin je magana mun ta dinnan shine idan haka kiran da muke ga shugaban kasar Najeriya bai dubi Allah ya dubi annabi sai su dubo wannan magana tallafin mu ke ta dinnan a dawo mana da wannan tallafin ke ta
mun gode mun gode Alai Musa bari mu je jihar Bauchi wani ne a Bauchi
sunana Ayuba Garba Imam daga kacin madaki a jihar Bauchi
to mallam Ayuba duniya na sarin ka
to alhamdulillah lalle wannan abu kan dole mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma mun saki da mu gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnoni da Allah su daure su mana price control ko kuma kayyade farashi amma ɗan kasuwar Najeriya kowa yana sa farashi ne yadda ya ga dama amma aka samu gwamnati kayyade farashi take ga iya abin da za a sayi kaya to in aka bana haka lalle an ce muku talakawan Najeriya kuma za mu yi maraba da haka din nagode mai magana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi
to mun gode kwarai da gaske bari mu sake kadawa Kaduna wane ne a Kaduna
sunana Alhaji Ibrahim mai kaita
to malam Ibrahim bismillah
idan tausaya ma talakawan mu da suke shiga kasuwa suna sayayyan kayan abinci kuma ni tambaya ta anan shi wannan buhunnan shinkafa da aka ce gwamnati ta bada a ba jahohi shin in an ba jahohi ya za a raba wayannan buhunnan shinkafa da trailoli da suka ce 20-20 sannan kuma sannan ya gwamnati za ta raba ya kai ga talakawa wayanda suke sosai ba tare da manya-manyan sun handame sun tare sun hana talakawa su samu ba in dai abin don talakawa ake yi ya kamata a ce an san wayanda za a rarraba ma wasu rarraba ma talakawa na kasa-kasa domin fana da abin da gwamnati ta bada ku tashi lafiya sunana Alhaji Ibrahim mai keta
to mun gode kwarai da gaskiya Alhaji Ibrahim mai keta daga jihar Kaduna
yau ne farkon kiran ku kuma yau na sani
to mun gode
sai ku Allah
mun gode kwarai da gaske a ci gaba da kira amma insha Allah daga kiran Alhaji Ibrahim za mu dakata har sai gobe idan Allah ya kai mu bude muku kuma layi kuma dalla yanzu ko agogon mu a nan Washington yana cewa karfe 4 ne da minti 57 da kusan daƙiƙa 30 yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da takaitattun labaran duniya
to takaicen kasar Iran yau Laraba ta yi watsi da abinda ta kira mugun zargi daga kafafen yada labaran Amurka waɗanda suka ce tana da hannu a wani shiri na kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump kafar labarai ta CNN ta ce hukumomi a Amurka sun samu wasu bayanan sirri daga wata majiya tun makonnin da suka gabata na wani shirin kawar da tsohon shugaban Amurka din da ake zargin Iran ta yi wanda ya sa aka inganta tsaransa wasu kafafen labaran Amurka ma sun ba da wannan labarin jami'an asibiti a zirin Gaza sun ce hare-haren da Isra'ila ta kai ta sama yau Laraba sun yi sanadin mutuwar Falasɗinawa a ƙalla tara ɗaya daga cikin hare-haren ya fada kan wani gida a Al-Zawda inda ya kashe mutane 8 wani harin kuma ya fada ne kan wani sansanin yan gudun hijira a Nusayrat ya kashe wani mutum jami'ai sun ce dama wani harin da Isra'ila ta kai ta sama ya rutsa da wannan sansanin yan gudun hijira ya halaka mutane 23 jiya sabuwar gwamnatin Burtaniya ta yi alkawarin sassauta zafin bangaren siyasar kasar tare kuma da sauƙaƙa tsadar rayuwa yayin da take bayyana shirinta na sabunta al'amuran ƙasa yayin buɗe zaman majalisar na zango na farko a yau Laraba
to madalla yanzu kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Laser Creation wacce ta shirya ta bada umurni da ma injiniyan mu na wannan dare Mr. Chan baba ya kuma kere ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin wassalam.